Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan makon zamu duba batun kalubale da ƴan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Kamaru inda a cikin makon da ya gabata hukumomi a ƙasar suka sanar da rasuwar wani ɗan jarida wanda ya kwashe kusan watanni 9 a kulla a kurkuku dake birnin Yaounde shi dai ɗan jaridan mai suna Samuel Wazizi ɗan asalin bangaren ƴan awari ne na ƙasar wanda hukumomin tsaron ƙasar suka zarge shi da cewa yana da hadin baki da masu tayar da ƙayar baya wajen ba su labaru na sirri. Wakilin muryar Amurka dake jamhuriyar Kamaru ya hada mana cikakken rahoto na musamman akan faruwar lamarin.
Wadizi an danke shi ne to ranar 2 ga watan Agusta shekara ta 2019 ta bara anda ake yi masa shari'a a kotun sojoji na kasar dake birnin Yaounde kakacin hukumar tsaro na kasar Kamaru shine ya bayyana cewa Samuel Wazizi ya rasu to ranar 17 ga watan Agusta 2019 amma sabila da halin bincike da ake yi masa na gwamnati ne sa basu sanar da rasuwar dan jaridar ba Zakari Sa'adu dan jarida ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga abinda ya labarta mini
tun ranar wato ta biyu ga watan Agustan shekara da bara wato 2019 aka tura wa Samuel Wazizi sammaci ana bukatar sa a nan wato ofishin ƴan sanda a nan Buya isan macin da ya amsa ba mata da lewasar da yake bai san menene da kamar me ake kiransa ba sai da yazo wannan wajen ne aka ce kai ne wani kaza yace eh ni ne sai aka nuna masa hoton sa a cikin akan wato wayar salula na hannu yace eh babu shakka ni ne to shi aka ce wai to mu anan ba za ka koma gida ba za a je ka to tun daga wannan lokacin ne shi kansa muka zinda muka samu labari yayi tunanin cewa eh wannan san macin da aka tura masa da ku abin da yake kasa yanda yayi mai lauyansa bayani a waya yayi da kira lauyan domin ya kira lauyan nan take yace ma lauya gashi nan fa an kama ni lauyan yace okay babu laifi yana zuwa lauyan yayin da yazo ma ya samu shi wannan Samuel Wazizi an riga an aje shi na kurkuku bai ma gansa ba lauyan in ma san da aka fatatake shi a wannan ofishin ɗan sandan abinda ba daidai bane baya ga kuma so ɗan kwanaki kadan wato ranar 6 zuwa 7 ga watan Agusta na 2019 aka dauke shi aka kai shi Yaounde a ainihin barkin sojoji na Yaounde naka aje shi a can aka yi musu wasu tambayoyi domin ya ba su bayanai kan abin da yake shigewa to sai ranar 17 ga watan Agusta yadda kakakin ofishin tsaron kasar Kamaru yake bayanin cewa ranar 17 ga watan Agusta ya sheka farzau sakamakon wato rashin lafiya to idan kuka duba waɗannan bayanan da kuma ainihin bayanan da lauyoyi suka yi da kuma bayanan da iyalansa suka yi domin tun da aka kama shi babu wani lauyansa da ya zanta da shi an ce za a yi zaman kotu a Buya an yi zaman kotu amma ba a gurfanar da Samuel Wazizi a gaban wannan kotun ba kuma lauyoyinsa ba su gan shi ba sun samu labarin cewa ana tuhumar sa da taimaka wa ƴan aware da kuma yada farfagandan ƴan aware da kuma taimaka musu ta bangaren ainihin wato ba su damar yin hare-hare a wasu wurare kuma da ta'addanci a ciki to duk waɗannan laifukan da ake tuhumar sa da shi ai kamata ya ce an gufa fara shi a gaban kotu domin amsa laifin kansa shi kanshi yana nan tun daga wani lokacin ma iyalansa ma basu ji duriyar ainihin Samuel Wanzizi ba
Ahmad Abba shi ma dan jarida ne yana daga cikin yan jaridun da suka rike kansu a hannun jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru har ma kotun sojoji na kasar sun yanke masa daurin rai da rai a kasar Kamaru
zan iya cewa kasar Kamaru na daya daga cikin kasashe dake gallazawa yan jaridu ko ma tauye musu hakokin su domin ita kungiyar kare hakkin yan jaridu ta duniya RSF ai ta sanya Kamaru a na 134 cikin kasashe 180 na duniya yayin da ita ma CPJ dake kare hakkin yan jaridun ta tabbatar da cewa akwai yan jaridu 7 da yanzu aka ke tsare a kurkuku daban-daban a kasar Kamaru wanda aka tsare su kan ayyukan su da suke yi batun gallazawa yan jaridu kuma kai ma ka sani Kamaru na gallazawa yan jaridu musamman idan kace zaka tabbatar da aikin ka yi cikin sai hanci da gaskiya da daidaito to zaka shiga matsala musamman ni yadda na samu kaina an tsare ni an wulakanta ni an ci zarafi na an yi min ba abin da ban gani ba na tauye hakkina wato kamar yadda kake gani yadda aka kama Wazizi yanzu ni ai Allah ne ya min gedar doguwa na samu kaina a waje ai niyan da aka yi ni ma kashe nin ake so a yi tun da lokacin da aka boye ni watanni uku sai ni na san irin abubuwan da na gani to don haka ba kowa bane zai iya jure irin wato gwale-gwale na tozarwa da su hukumomi ke yi ko da basu yi niyan kashe shi ba don haka ni ina da tabbacin cewa wulakanci da tozartarwa da cin zarafi duka da sauransu ne ya kashe shi bawan Allah nan Samuel Wazizi
Bashir Ladan dan jarida ne mai zaman kansa
mamma walgarba alal haqiqa mutuwar wannan bawan Allah Wazizi dan jarida ya dawo kunce ta bayyano da tambayoyi da ake musamman kan yancin yan jaridu a kasar Kamaru wanda yasa wannan kasar ba ya san cewa lallai an yi yaki sosai a zaman shekaru wato a shekara ta 1990 lokacin da ake yakin demokradiya wato an kara sosai domin samu yancin yan jaridu to har ila yau dai Kamaru na daga cikin kasashen da suka fi yawan gidajen jarida musamman ko mujallar rubutattu ko gidan radio ko gidan talabijin a cikin nahiyar Afrika amma kuwa wannan bai katse cewa lallai idan dan jarida ya aikata abin da gwamnati ita take ganin kamar cewa ya zama goyon bayan ta'addanci ko kuwa wani abin da zai iya kawo tarzoma a cikin kasa gwamnati ta kan kama yan jaridu domin bincike har ta gano ina gaskiyan zance yake akwai da yawa da aka kama aka zo aka bar su muna sani dai da kaman ita yar jaridan gidan talabijin na Equinox da aka taba kamawa shekaru biyu bayan can kan maganan yan ambazoniya to amma an sake ta da yake an yi bincike an ga cewa ba su da masaniya a ciki to shi wannan Wazizi kuma ba a gama bincike ba amma ko yana kama gidan yari kaga har ajali kuma yazo to wannan abu ya zama babban wato masifa zamu ce a nan cikin kasa to yanzu dai yan jarida da yawa suna kokari wurin wato neman su kwato yancin su yadda ya kamata ko ince su kwato yancin ga baki daya amma kuwa yin haka in zai dan wuya tunda ya zama cewa kasa ce a yanzu haka da take cikin hali na kakanika yadda a shashin wato kudu maso yammaci da gabas maso yammacin wannan kasa Kamaru mun san cewa akwai batun ta'addanci na yan ambazoniya can arewan Kamaru kuma maganan Boko Haram har ila yau dai bai kare gabaki daya ba don haka a wannan lokacin kam cewa za a kwato yancin gabaki daya a gaskiya zai wuya sai dai kuma a ci gaba dai da kokartawa
Muhammad Babalala shi ma dan jarida ne a kasar ta Kamaru ya yi mini karin haske kan yadda gwamnatin kasar take kawo tsaiko ga yan jaridu a fadin kasar jamhuriyar Kamaru baki daya
hakikanin gaskiya dai aikin jarida a nan Kamaru na tattare da hadari da gaske musamman ma idan dan jaridan ya zama mai zaman kanshi ne ko kuma mai wa wata kafar sada labaru na kasar waje aiki to anan kaga za a samu bambancin ra'ayi tsakanin wannan dan jaridan din da ra'ayin gwamnati to anan ne tangarda fa take samu ta wato ta zau da farko za ka ga cewa duk wani dan jarida da yake so yayi aikin shi kamar yadda yake bukata to ka san wannan ba zai wa faranta wannan ba zai faranta wa gwamnati ba saboda menene gwamnati shi wannan dan jarida zai samu ya tono abin da ita gwamnati take saka yiwa musamman kaman ta bangaren kasawanta game da wasu abubuwa ko kuma wasu akwai wasu sirrin da take boyewa to kaga wannan dan jaridan shi zai tono ya fada saboda menene ya gamsar da masu sauraro ba ya bada labari bangare daya ba asali ma dai wannan halin da yan jarida suka shiga musamman ya kunno kai ne tun lokacin da Kamaru ta fara shiga fagen yaki da kungiyar Boko Haram baya ga haka kuma ga masu fafutuka na renon Ingila anan to kaga wannan babban rikici ne da yake bukata jami'an tsaro su shiga ciki saboda menene su kare kasa
Masauraro a nan shirin dandali yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka na jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
dayan daya ka ji mana
magana ce mai kyau
eh ka bance
ni ne yayi
to shine to ba haka bari na maka tambaya bari to bari to bismillah to yanzu alaga ta wala me zaka daya mu je alaga dan Allah mala albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini da ku da kusa
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sa domin da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattauna da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya yau za mu yi magana game da bukatar da wasu suke gani akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi to ya zo wa malamin da wani abu a hannunsa kar a bar yaran su kaɗai kan titi suna tambili sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da alkurani da aliba wato chok kamar yadda ake yi a makarantun boko haka ne to wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe wanda kuma ba tare da ɓata lokaci ba zan hannun taku ga shi Isa Lam tare da su malaman inda yau za a fara da magana cewa ai ba a Najeriya kaɗai ake bara ba
idan uba ba zai iya ɗaukan nauyi ba dan Allah ya ce wa yaqu anfusakum wa ahlikum naran ku tashi ku kare kanku da iyalanku da kauta dole uba bai zama uba mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai mafi karanci kenan ku shida musun sun fada abin da yafi haka dole in zakai yaya ka nema ma yayanka uwa ta gari dole ka kyautata sunan danka dole ka kyautata mai suna dole ka sama ma danka sakan dole ka sama ka kiyaye ma danka addinin sa dole ka bashi abinci dole ka bashi abin sha dole ko kaki ko kaso ka koya mishi ilimi wannan shine mas'uliyya ta uba
Sheikh Halur Maraya malam yana magana cewa wannan abu da ake to fasali ake so a canza wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su na irin kaga dai har ya buga misali yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan da almajiranci ya ce kamar inda ya buga misali har da suna baban ne yake nema akai mai wani abu kana ganin irin waɗannan ko za su yadda ma ai wancan kuskure ma da kai kake magana ai amfani da ita
tunda an yi a baya an ci nasara ko an yi a baya an ci nasara tun daga miladiya 1986 har zuwa miladiya 903 lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana aka zo aka rushe su aka ce ba su da wani aiki su tsarin mulkin Najeriya bai ma kula da su balle ba su aiki duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka in akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi idan aka ce to yaro ba za a dauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai baban shi ya aje kaza duk wanda ya sabu wannan kaida ya dauka a hukunta shi dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani wato babban abu shine kamar yadda dazu na fada cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantsa ya ce zai kare ta wannan shine sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantun su al-aramomi ba a kai naka makarantun da ke karkashin ka ya abubuwa ke gudana baka iya naka ba ma balle ka hada da na wasu wannan shine babban abu shine tsarin nan da na fada a kafa doka aramomi su ci gaba da gudanar da karatun su kuma ya zama na tunda doka ne a ƙasa dan shekara 6 zuwa 15 dole ne ya samu ilimi na bai daya din nan na primary da na karamar secondary shekara 9 kenan saboda ka a sa doka a ce duk wanda bai sa dan shi ba ai hukunci a gani a fara hukunto su ba su yi ba zaka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka
don har ga tawalan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba su yadda ma da maganar boko mabanta su yadda a saka musu
abin an ce doka lokacin da ba su yadda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka bane amma yanzu dan haka ne ma aka kafa hukuma ta UBEC a matakin tarayya a jihohi aka kafa hukumomi na SUBEC suna da ka'idojin su an yi dokoki akai ina fata an gane wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so ai masa yanzu dan an ka bukace baka yadda ba sai shikenan sai a kyale yanzu mutum in ya karye ko ya targade ana mai gyaran targade yana ihu sai a bari
amma ka lura
sai kamata ai
Sheikh Maraya ka lura da maganar nan da Sheikh Albani yayin cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen Hausa sun haifi ƴaƴan sun fi karfin su shi yasa suke kokari su register wannan hanya
wato nan abin da ya kamata shi ya san su ko ba gaskiya ba saboda ka shi za a tambaya cewa su waye suka haifi ƴaƴa suka kasa daukar dawainiyar su kuma ko sun kasa daukar dawainiyar su kana aiki an kore ka kai rumfa an rushe to ya zaka iya daukar dawainiyar ƴaƴan yanzu dole su dauko ko saboda ka gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan ka kore ma'aikata fiye da 50,000 baka biya su haƙƙin su ba dole su yi bara ina fata an gane saboda ka fito da tsarin kawar da talauci in har ya zama na za a sallama ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi kaga zai je kasuwanci ya ci gaba da kula da ƴaƴansa kuma in yayi rumfa ka a rushe
kaga to wannan in ka duba kila za a ce a ini yanayi na tsananin wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancin din aka yi ba za su yi ba kana jin tunanin ko anya ba maganar ma hakura da almajirancin nan kamar inda su Albani suke kokari shine mafi ala ba hakura an san ba wani sharda
in an hakura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin shi tsarin nan na karatu na alkur'anin nan da ake na tsangari hadafin shi shine mutum ya kai ga haddace alqur'ani ma yana rubutawa in ka bashi takaddu farare da tawada da alƙalami zai rinar da takaddun ya mayar da su alqur'ani amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba dalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta qur'ani babu shi
wato kana nufin in ba karatun allo ba alqur'anin ba zai rubutu ba
tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemo alqur'ani bugun hannu babu shi
amma ana magana a islamiyoyi ana taddace alqur'anin nan
ana da tafsirai ana taddace alqur'ani bayan an yi walimar bayan wata 6 neme su ka ji zaka ji ba tilawar ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci dan su haddace saboda wani dalili amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace alqur'anin bai yi ilimin nahwu ba amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna kaza ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majruri zai gyara maka amma kuma bai na hau ba sannan ka bashi takaddu ya rina ya mayar da su alqur'ani sai tsarin nan har yanzu a tsarin islamiya a kasan nan bata samar da marubucin alkurani ko dai ba
malam an dade ana tattauna magana almajiranci a Najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake tajagulguna maganar nan ya kamata a kawo ta karshe da za a baka shawara za ce ka bada shawara me za a yi a kawo karshen maganar nan ta mutu ta barbacin mutane kowa ya kama wani uzurin
wato da za a yi kace waiwaye a dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya ƴaƴan makiyaya ya damu kasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya to yanzu wannan ga abubuwan da ke damu hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya
ya buga misali da makarantar ƴan bias
na'am ita ƴan bias tana kula ne da harkokin karantar da larabci da kuma darussan addinin musulunci ina nufin qur'anin zalla ai su karatun tsangaya karatu ne na alqur'ani zalla
wata hukuma akan tsangaya
yawa hukuma ce wannan wanda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alqur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba amma ƴan bias da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa an kafa ne domin kula da harshen larabci da kuma darsa na addinin islama shi ko wannan karatun tsangaya abinda ake a wurin tsabagen karatun alqur'ani dan a tsara alqur'ani Allah ne ce inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani ko mu ne zamu tsare shi su waye za su tsare alqur'anin asbabu Allah ne zai tsare amma dalile su waye waɗannan mahaddata marubuta alqur'anin yau in aka daina wannan karatun wato za a nemi alqur'anin a rasa in bugun inji ne inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu a ranma kana kawo mai aya ko ka kawo qur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar dan a cuci addini
Araga tawalan ya kuke ganin za a kawo karshen tattauna maganar nan ta yadda kila za a ce ta zama
akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa
akan
gaba ya
tsaya tsaya ka ji mana
magana ce mai kyau
eh ka fahimce ka fahimce to shine to da haka bari na maka tambaya bari to bari wata to bismillah to yanzu Araga tawalan me za ka daya mu je Araga dan Allah malam malam albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini da ku da kusare bismillah mana muna jinka me zaka ce za'i
na farko maganan cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace qur'ani ko ya rubuta shi inde ba da allo ba wannan kuskure ne
ban ce haddace
kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka
rubutu ne
shi ne zan bashi ya hakuri mana ya hakuri in ga ya maka na farko kwanan nan ba a dade ba ba ai wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai Dr. Said Yunus dai ne daga cikin malaman mu na alqur'ani ni nayi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma Rawda Rawdatul Furqan akwai dalibai ɗan jami'a ne kuma masu haddan Qur'ani sama da mutum 20 suka haddace Alqur'ani kuma suka rubuta ina zuwa kai hakuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu kasan Masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina maganan masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su ƙara musu course na wata biyu kuma suka ba su certificate so magana cewa ba a rubuta qur'ani in mutun yayin karatun shot ba gaskiya bane one number 2 abinda nake so ka gane tunda kai kila ba harkar qur'ani kake yi ba akwai su ko yaran mu da bana ina zuwa ina bada dalili ina da dalili ne ina so in baka
ina so in magana bana albani da kai hakuri malam na tsaya ka ji malam a tsaya ka ji a dan Allah albani ka gani dan Allah ku hakuri
kuma dalla to jama duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bala da almajiranci a Najeriya musamman kuma a arewacin Najeriya muna fatar an samu abin da aka amfana a ciki muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa din wato Sheikh Halilu Muraya da kuma Sheikh Jamilu Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isa Lawan Kare da ya roko mana wannan muhawara da can Kaduna ya kuma na ita daga Washington DC ne ni Aliyu Mustafa Sokoto nake mana kyakkyawar fata ta alheri sai anjima
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.